Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 23 ga watan Satumba. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC. Wanda yanzu haka yake gabatar muku da shirin yau da gobe kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16, wanda kuma za ku iya ji nan gaba kaɗan ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Kamar dai kowace Laraba, shirin yau da gobe akan siyasa ne, kuma da yake mako mai zuwa shugabannin kasashen duniya za su hallara a birnin New York a nan Amurka domin halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda za su maida hankali kan sababbin manufofin samar da cigaba mai ɗorewa daga shirin muradun ƙarni da aka yi shekaru 15 ana gudanarwa. Mu ma yanzu haka hankulanmu sun karkata kan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi yasa mazaurin matasa daga yau zai fara duba irin nasarori ko akasin da Najeriya ta samu a cikin shekaru 15 da gudanar da ayyukan cimma muradun ƙarnin.
Najeriya ta yi rawar gani musamman a wannan.
Ta ga an gina asibitoci a karkara.
Babu maganar inganta rayuwa. Mutumin ƙauye baka taimaka masa ba. Abin noman da zai yi baka bashi taki ba. Baka yi masa komai ba.
Wace irin gudunmawa talakawa za su bada domin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da cigaba mai ɗorewa ya samu nasara? Wai shin Najeriya ta taɓa abin a zo a gani game da muradun ƙarni?
Idan an zo garinku an samu ku kan famfo, daga abin nan ya lallace ba ruwanku da jiran gwamnati, ku haɗu ku yi wata ƙungiya wadda ta dinga kula da wannan abin. Kuna ɗan tara kuɗinku ko ɗan yaya ne a sati-sati, sai ga abin ya ɗore, wannan kalmar sustainability ɗin an same ta kenan.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Bayan amsoshin tambayar mu ta jiya akan abubuwan da suka fi muhimmanci ga al'umma, Isa Lawal Ikara na tafi da labarin ɗan iya. Shi ma dai ɗan iya yau hankalinsa ya koma kan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan ku ji filin da fadafe, ku gyara zama, ku biyo mu a hankali, ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Daga cikin waɗannan abubuwan, wanne ne mahi muhimmanci ga al'umma? Kawar da talauci ko kawar da yunwa? Samun ingantacciyar lahiya ko samun kyakkyawan ilimi ko kuwa samun kwanciyar hankali? Ga yadda kuka amsa a Facebook.
Ni a gani na samun kwanciyar hankali yafi, saboda idan hankali yana kwance, to za a iya samun sauran a hankali. Sako daga Prince Umar Marafa Gaso.
Ko shakka babu, kada talauci shine akan gaba. Duba da cewa talauci ne ke jawo dukkan abubuwan da kuka lissafo, da zarar an kare talauci, to shikenan. Sako daga Madassir Ibrahim Mando Kaduna.
Talauci, talauci, Allah ka yi mana tsari da talauci. Dan idan ba talauci, komai zai daidaita da ikon Allah. Sako daga Sani Muhammad Chindo.
Hakika dukkan waɗannan abubuwa guda biyar da kuka zayyana suna tafiya ne kafaɗa da juna, domin babu ɗaya da zai yiwu ba tare da ɗaya ba. Dukkaninsu ɗan adam yana buƙatar su. Sako daga Shehu Dawud Aldawudi Funtuwa.
Ingantaccen ilimi, lafiya, kwanciyar hankali da wadata duk suna da matuƙar muhimmanci ga al'umma. Ya kamata gwamnatin Najeriya ki samar mana su, saboda muhimmancin su ga al'umma. Sako daga Muhammad Babangida Kiraji Gashuwa.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Ai Hausawa suka ce zama lafiya ya fi zama dan sarki. Ni dai ana wadan karamin tunanin, ba abin da yafi samun kwanciyar hankali dadi. Idan ba kwanciyar hankali, ba wani abu da za ku ji dadin shi a rayuwa. Domin tabbatar da magana ta, ku tambaye ɗan Maiduguri ku sha labari. Sako daga Fahad Muhammad Bello.
Kauda talauci ya kamata a yi, domin in har an kauda talauci yunwa ta kau ingantacciyar lafiya za ta samu kuma ilimi zai inganta kuma in talauci ya kau za a samu kwanciyar hankali a ƙasa sako daga Sani Dino Udubo
tabijan yau da gobe ai wallahi nikan babu abun da nake tsoro na kijini ko da sunansa bana san ji irin talauci da haka kauda talauci shine mafi muhimmanci ga al'umma al'arbamu da talauci duniya da lahira sako daga Isa Isa Kwapsi a Sarara dake unguwar Idiraba Lagos
shin da yunwar da rashin ingantacciyar lafiyar da rashin kyakkyawan ilimin da rashin kwanciyar hankalin me yake jawo su ai dukkan su talauci ne yake kawo su sako daga Bashir Ibrahim Usman yanzu ga labarin dan iya Isa Lawal na Ikara gare ka
Yau dai da ganin dan iya naji yana Allah sarki duniya mai juyi launi launi naji an ce tunda bukatun nan na maradin karni ko kuma in ce MDGs kamar yadda dai masu yaren turanci ke nuni sun gabza tuntuban tangal tangal mai muni yanzu an sauya musu fasalin da za su taimaki kowanne fanni mamakon bukatu takwas ma da aka sani na MDGs yanzu an maida su 17 wai don za su fi amfani shine nake ganin anya ko an yi tunani a ce maradu takwas ma Nigeria ta gaza gani maimakon a rage sai a nunka har da karin wani ni dai gudu nake kada waɗannan maradu su kai ga sun yi tsanani nace a dakata ka ji dan iya ka san fa maradun karnin ma sun dan haskaka a Nigeria don ko naji mahukunta sun ce sanya yara a makarantar primary ya canza daga yanayin da muka sani a baya kuma yunwa da masifaffiyar cutar nan ta sida ma sun gabza karo da turjiya dai duk da haka a wasu fannoni kuma an samu koma baya watakila ma wannan ne yasa aka ce majalisar dinkin duniya ta kira taron nan nata na 70 da tace a zo domin amsa duk wata tambaya an ce shugaba Buhari ma zai yi bayani na gaskiya musamman ma dai kan yadda sabbin maradun za su warware dukkan tankiya ta yadda kowane dan kasa zai yi ta dariya dan iya ce na ikarato sai dai fa dole shi ma Buhari ya mike tsaye ya tabbatar da ya taimaka wajen tabbatar da waɗannan maradin karni ta yadda idan uwa ta zo haihuwa da ita da ɗan ya zama suna raye kananan yara kuma a tabbatar da an saka su a makaranta kada a bar su suna ta wasan nanaye talakawan da talauci ya makalkale musu kuma a yi kokarin ganin an share musu hawaye ita kuma majalisar dinkin duniya ta kawo daukin da zai bi ko ina ya mamaye walalin da ke addabar ƴan ƙasa duk su zagwanye musamman dai tunda yanzu an zo da sabbin sauye-sauye wanda ka iya goge mana duk wani jirwaye idan ya so mu kuma mu yi ta'addu'ar sauran cututtukan da ke damun ƴan ƙasa Allah ya yaye da sanin dai har ta kai ga kowa na walwala don garin ya waye nace to dan iya Allah ya taimake mu ya samu tashi tsaye don wayar da kan junan mu ko dai ta dandalin sada zumunta ko kuma kafafan yaɗa labarun mu don ko kaga waɗannan muradin karni an tsara su ne domin mu idan ko har lalle muna so ne su amfane mu ya zama dole mu miƙe wurjan jan don tabbatar da mu ma mun kai gudunmuwar mu idan an waye gari mu muna da matsalolin da suka addabe mu sai mu kai bayani dan masu ruwa da tsaki su taimake mu haka ne kawai waɗannan maradu da aka shirya domin mu za su taimaka matuƙa dan kyautata rayuwar mu
yanzu ga zauren matasa Jagorar tahiyar yau ma Ibrahim Abdulaziz ne wato ɗaya daga cikin wakilanmu na jihar Adamawa. Shine ya jagoranci muhawarar akan muradin karni da kuma shin ko Najeriya ta cimma waɗannan muradu a cikin shekaru 15 da suka gabata. Ibrahim Abdulaziz yana tare da
Malam Yakubu Musa.
Ali Ibrahim Mr. Ali.
Malam Kabir Gwangwazo.
To bari nan soma da shi tukurana Ibrahim Mr. Ali. Tambayar da zan maka shine na farko tukunna kusan shekaru 15 da suka gabata akwai shirin nan na cimma muradin karni kama da kawar da talauci, inganta kiwon lafiya, ba da ilimi musamman ga mata da makamantansu. Kai anaka bari mu yi dubi a baya. Shin kwalliya ta biya kudin sabulu a tafiyan da aka yi a baya?
Assalamu alaikum. Maganan kwalliya ta biya sabulu bai taso ba domin shekara 15 da suka wuce hakika mu mutanen Najeriya zamu iya ce maka ma babu gwamnati domin hakika idan aka tabo ta bangaren kiwon lafiya aka tabo ta bangaren ilimi aka tabo ta bangaren security
a shekara 15 da suka wuce ba mu ma da gwamnati gaba daya.
Daga cikin aiborin na cimma muradin gani shine a kawar da talauci musamman al'umman karkara san su an kawa.
Ai kaman shekara 15 da ka maganan nan maganan kawar da talauci babu ma ko alaman sa ma babu sai dai ma gwamnatin ta da sa talaka ma cikin talauci.
To Alhaji Yakubu Musa kaji batun da shi ya soma kai anaka hasashen ya kake gani na wannan tafiya na cimma muradin kanna bar mu koma baya tukuna ya tafiyan da kasance ne
to tafiyan dai kaman sauran kasashen na duniya dai Najeriya ta mata ta saka ba cikin tafiya kuma akwai inda dai suka yi kokari
kaman ta wannan fanni ya kasance
kaga kaman irin ta wannan program din TMDG kaga an gingina asibitoci a karkara kuma an jawo hankalin mata musamman masu ciki muhimmancin zuwa awo da sauransu akwai mata da yawa da suka ci gajiyan wannan abu saboda dan kudaden da ake ba su musamman wanda suke cikin talauci tsakani da Allah ko da yake ba za a ce sun taka rawar gani sosai ba amma fi sabidillahi da an dan ga amfani shi
wato ta fuskacin kiwon lafiya musamman a yankin karkara ke
yi a yankin karkara mata da yawa sun ci amfanin su kuma inda nake gani sun tabuka shine ta fannin kaman rage talauci din nan akwai wanda ake aka tallafa musu wanda ba sa kai yara makaranta aka tallafa musu suka samu abun nan sai dai matsalan da aka samu nan shine an nuna son kai sai ga wanda ya kamata suna tsananin cikin talauci a jiya taimaka sai a jiya taimaka wanda daman can ma suna da karfi nan ne aka samu zalin son kai da aka saba irin na Najeriya shine kawai ya kawo cikas amma ba ka ba kan sa'an akwai kokarin da suka nuna ta wannan
to Alhaji Kabiru bari dawo gare ka ya me zaka ce dangane da tafiyar cimma muradin karni a baya kafin mu zama shugaba
to idan za mu magana cimma wato bukatun karnin musamman a na kasar nan Najeriya za mu ga cewa akwai wani bangare da aka yi dan kokarta akwai kuma bangaren da kusan ce kwaliya bata biya kudin sabulu ba
kamar tana ka kokarta
to inda aka kokarta shine kamar wajen ilimi na bai daya kusan za a iya cewa dan yi kokari an yi abin azuwa gani dan kusan adijoyin kasar nan musamman bangaren na ilimin bai daya na abun nan zaka cewa gwamnati ta bada kokari sosai inda duk jihohin kasar suna da hukumar kula da ilimin bai daya na matakin farko to kaga wannan an yi didda wasu jihohin suna da matsala amma dai an samu nasara ta wannan sannan ta bangaren lafiya ma zamu iya cewa an dan samu wato dan nasara kadan musamman saboda wayarwa da jama'a kai da ake musamman ta kafa kun yada labarai musamman mata masu juna biyu da kuma mace-mace wajen haihuwa kusan an rage dan yawanci mutane ba su yadda da zuwa asibiti ba to malaman asibiti sun yi kokari da ita ma gwamnatin nan wasu jihohi da yawa zaka ga matsalar haihuwa ma kyauta suka rinka bayarwa mata masu ciki da su haihu da sauransu to an yi kokari gaskiya a wannan bangaren da ba su samu shi gaba ba dai shine kuma aka samu akasi shine jihohi kusan guda 4 zuwa 5 musamman na arewa maso gabashin Najeriya inda bala'in Boko Haram din nan ya afkawa inda zaga babu ma asibiti kwata-kwata dan in ka taho tun daga Maiduguri banda asibitin cikin Maidugurin ba wani asibiti kuma sai garin Mobi to kaga da irin wadannan abubuwan babu primary health care babu duk wani abubuwa ma da ya shafi zancen lafiya kaga babu sannan bugu da ƙari a yanzu akwai matakin da aka dauka ko da yake dai na tsaro ne na hana babur na hana mashin na hana keke na hana doki to yanzu idan mace tana da ciki ta ina za a kai ta da ya za a kai ta inda za ta samu magani to duk irin wadannan abubuwan sun kawo wato illa da kuma matsalar canje-canjen gwamnati misali kamar jihar Adamawa a cikin shekara 7 an samu canjin gwamnati wajen 5 to kaga in ana samun rashin tsari cikakke na gwamnati wannan ta zo wannan ta tafi a tafi barkatai to zaga an samu tsama hakikanin gaskiya Najeriya ta yi rawar gani musamman a wannan
to kamar inda zaka bada maki a kasashen ko kuma a waɗannan cimma muradin karnin da akalisu kuma Najeriya ta sa hannu na daga cikin kasashen suka amince kamar maki nawa zaka bawa Najeriya a cikin 100
to a gaskiya in dai maki zan bayar kuma da hujjoji na shine zan bawa Najeriya kamar maki 75 abin da yasa nace 75 ganin ma irin kokarin da Najeriya ne ta yi shi yasa shi kanshi sakataren majalisar dinkin duniya ya zo Najeriya ya dade tabbatarwa ya gani da idan saboda irin rahoton da ake kai mishi yazo ya gani kuma ya tabbatar inda kuma har ya gayyace ma shugaban kasar Najeriya domin ya halarta domin cewa Najeriya na ɗaya daga cikin wanda suka yi rawar gani suka yi abin azo a gani na gani Najeriya ta yi kokari
to muna ga kamar Mr. Ali Tukurana kana magana yana karkada kai
ni dai a nawa ba san ra'ayi ba maki 35 zan bata maganar 75 bata taso ba domin inganta rayuwar dan adam a Najeriya ƙarya ne babu wani shugaba wanda yake ma taimaka ma wani gajiyayye
to amma waɗannan ai burorin shine gwamnatin jihohi da sansu sun sa hannu sun rattaba hannu kan cewa za su cima wannan kai anaka ganin su gwamnatin jihohin sun tabuka
ai gwamnatin nan sun yi ma sun taimaka ma ƴaƴan su ne kawai ƴaƴan su suka taimaka da dangin su ba wani gwamnatin da ya taimaka ma wani talaka
amma asibitoci ba ka gani a ƙauyukan karkara akwai asibitoci kamar yadda su abokanan zantawan kan yanzu suka bada misali
shi Allah shi gafarta mallam duk asibitin karkara wahala kawai ake ba talaka in talaka bai je ba a ce a dinga wake a radio aje talaka zai je asibitin nan idan aka rubuta masa magani guda uku tikar zai samu guda daya kaga ko menene inganta rayuwa babu maganar inganta rayuwa mutumin kawai baka taimaka masa ba abin noman da zai yi baka bashi taki ba baka masa komai ba me zai sayar sai wannan magunguna banda wahalar da mutumin kawai ba abin da gwamnati take yi ni ban goyi bayan wani cewa an samu magi 35 din mana kokarin da basu
to kai kokari to Alhaji Yakubu idan muka duba dama abu ne shafi kiwon lafiya da inganta rayuwa da kuma bunƙasa harkar ilimi a yanzu su shugabannin nan za su je kasar Amurka a birnin New York kuma za a sake rattaba hannu kan irin waɗannan ƙudurori da kuma burori kuma Najeriya na daga cikin kasashen da za su je kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ana sa ran ma zai gabatar da jawabi a wajen kuma inda ake ganin kan cewa za a taɓa batun magana yadda za a magance tashi-tashi hankula da yaƙi kai me kake ganin yake jawo wannan kuma me ya kamata a yi
abin da ya kamata a yi shine kamar da suka ce za a je a zanna a tattauna yadda za a taimaka ƙasa a cima irin wayannan burorin daman me ke kawo matsala wajen cima wayannan burorin shine cin hanci da rasha tunda Buhari ya nuna yana faɗa da cin hanci da rasha insha Allah su wannan shugabannin manyan ƙasashe za su taimaka da kuɗi da abubuwan da ake buƙata kuma a sa su ta hanyar da ya dace ba tare da cin hanci da rasha ya kawo ni cikas ba kaga za a cimma burin abin da aka sa a gaba
wace irin gudunmawa talakawa za su bayar domin shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da cigaba mai ɗorewa ya samu nasara wai shin Najeriya ta taɓuka abin a zo a gani game da muradin ƙarni to wai ma talaka ya fahimci abin da ake nufi da muradin ƙarni da ake kira MDGs me su
Millennium Development Goals an ba shi zuwa wannan shekarun cewa shekara 15 daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2015 ana son a cimma wasu muradai to lallai lokacin da aka kafa shi an sa shi a kula da harkoki da suka shafi ci gaban lafiya harkokin da suka shafi ƙarin abinci mai kyau wanda zai gina jiki an sa shi a kula da harkar da ta shafi ilimi an sa shi kula da harkar da ta shafi shi kansa environment din mutane ya zama da an sami environment mai kyau to gaskiya a wannan kasar tamu ta Najeriya an dan tabuga an dan yi kokari akwai abubuwan da aka sa lallai mutane sun yi aiki da wannan hukumomi na bangarori wanda suka shafi bangaren tarayya da bangaren jihohi har ma da bangaren local government musamman a bangaren lafiya lallai an samu ci gaba saboda an yi amfani da wannan tsari na Millennium Development Goals wajen kawo kayayyakin aiki da taimako wasu asibitoci inda aka bunkasu da fannin ruwan sha akwai gurare da dama da aka je aka haka musu borehole aka sa musu tankuna da ba sa samun ruwa yanzu suna samun ruwa ta hanyar wannan Millennium Development Goals bangaren ilimi shi ma an yi tunda isa mutane ba su iya gane cewa abin yayi ko bai ba saboda Najeriya ƙasa ce mai mutane da yawa an ce idan dambu yayi yawa baya jin mai amma a hukumance gaskiya an tabuga an dan yi kokari kuma lallai wannan Millennium Development Goals din yana taimakawa gyaran da za a yi masa nan gaba ya kamata a ce an dan sa ido akan wasu abubuwan yanda kurakuran da aka samu na baya yanzu kuma an zo an gyara shi amma ita hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tsaro wannan abu ta tsaro shi da tunani na hangen nesa musamman ga kasashen da suke a cikin talauci waɗanda suke buƙatar dole sai wasu ƙasashen sun zo sun nuna musu hanya, sun nuna musu ga yadda za a yi, sun kuma ba su resources, an ba su kuɗi, an ba su tsari, an ce kuma ga yadda zai ana kula da su yadda za a yi. Wannan abu ne mai muhimmanci. Na farko abin da za mu lura da shi da harkar wannan sustainable development goals, ƙasashe ne waɗanda Allah ya hore musu, su sun riga sun ci gaba, sun komai na rayuwa sun riga sun same shi, harkar lafiya, harkar ilimi, harkar komai sun riga sun same shi, suka haɗa kai suke so su taimaki ƙasashe waɗanda ba su ci gaba ba, masu tasowa irin mu Najeriya da sauran ƙasashen mu na Afirka waɗanda muke cikin larura. Za su ba mu kuɗi, za su ba mu tsarin aiki, amma ba wai turawa ne ko ma'aikatansu za su zo ba, mu ne baƙaƙen a cikin mu za a sa mu jagoranci abin, sai dai a dinga aiko mana da tsarin da kuma kuɗin. To yawanci waɗanda mutane waɗanda ba su san harkar tsarin aikin gwamnati ba sai su dinga yi wa irin waɗannan ayyukan mummunar fahimta, ana cewa turawa ne, ana cewa yahudawa ne, ana cewa lokaci yayi da ya kamata mu dinga wayewa. Idan ci gaba ya zo mu tsaya mu kalli wannan abun, matukar ba zai taɓa mana addini ba, matukar ba zai canza mana ɗabi'a ba, in dai abun nan zai amfane mu to mu karɓe shi, mu kula da shi, mu gyara shi, mu karɓe shi hannu biyu mu ɗora mu ci gaba. Idan an kawo mana irin waɗannan ayyukan mu daina barin shi ana masa kallon irin aikin gwamnatin local government ko gwamnatin jiha, kawai a bar shi sakaka ana ganin abu sai a caya na gwamnati ne a bar shi ilallace. Idan an zo garinku an yi tankin ruwa an sa muku kan famfo, idan wata ran wannan kan famfon kuka ga ya balle ina zubar da ruwa, a samu kungiya ku haɗu ku yi wata kungiya wadda ta dinga kula da wannan abu. Za ku iya yin equity fund, equity fund wato adashin gata, gwamnati ta zo ta yi abu, ku kuma kuna da wani kwamiti kuna dan tara kuɗin ku ko dan yaya ne a sati sati, daga abun nan ya lallace ba ruwan ku da jiran gwamnati, ita ai ta zo ta yi muku, sai kuma sai ku hada da kwamitin ku ai sauri a gyara wannan abu. Kun ga ai an taimaka sai ga abun ya dore, wannan kalmar sustainability din an same ta kenan. Amma ba daidai bane yanayin yadda mutanen mu muke barin abu in gwamnati ta yi, musamman irin wannan abubuwan da suke zuwa daga wasu kasashe ma za su zo su taimaka mana ayi, amma sai ga an bar shi ko har yanzu kika shiga wasu ƙauyuka za ki ga irin rijiyoyin nan da turawa suka yi sama da shekara 50 suna nan an bar su ba zancen wani harkar yasa wani harkar lura. Yanzu gashi nan borehole ko ina ka je a gari 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 saboda rashin ruwa da ake ciki, zaka tarar da an zo an yi amfani da irin wannan kudaden an yi bohol, amma wani noti ne, notin da bai wuce naira 1,000-2,000 ba zai lallace, amma sai ga unguwa guda wanda da su suke amfana da ruwan nan an rasa wanda zai iya cire 2,000 sadaqatu jariya ma yayi ya gyara wa mutanen, sai a bar shi ya ce a ai na gwamnati ne za a zo a gyara, karshen ta wannan bohol din haka za a bar shi shekara 5 yana nan sai dai wata ran ya babballe. A yanzu haka da muke maganan nan naki, masu saurare na za su yi min shaida, a yanzu idan ka kewaya akwai gurare da dama da aka irin wannan bohol din ya lallace, mutanen unguwa an rasa wanda zai gyara, babu kwamiti, ba mai unguwa, ba dagaci, ba hakimi, ba local government, babu gwamna, babu kowa, an bar abun ko ya lallace haka. Saboda me? Na gwamnati ne ai, tunda ba na gidanmu bane ilallace. Iri da mu zo gwamnati za su zo, gwamnatin tarayya ko kuma gwamnatin jiha ko kuma da tallafi irin wannan na kasashen haɗin kan kasashe, a zo a yi makarantun primary ko makarantun secondary, a zo a gyara su. Kina ganin abin rangada ɗau kyalkyalkyalkyalkyalkyalkyalkyal, shekara ɗaya biyu daga damuna ta zo an yi wata guguwa ta ɗauke rufin, ga rufin fa kwanukan ana kallonsu, shugaban makarantar yana kallonsu sai ya ɗauke kai yana kallo ɓarayi za su zo su dinga ɗiba. In an zagayo sai ce gwamnati ike jira ta zo ta gyara kwanuka. To ya kamata jama'a mu canza tunani, duk lokacin da gwamnati ta zo ta yi mana wani abu mu dinga ɗauka cewa wannan namu ne. Mun gode wa Allah Najeriya ba mu samu kanmu irin ƙasashe wanda su tax ake karɓa ba, haraji ake karɓa daga hannun mutane. Irin wannan ƙasashen da ake karɓa haraji, a yi amfani da harajin a yi musu aiki, za ka tarar sun fi kula da abubuwansu, saboda kowa ya san da kuɗinsa aka yi, so da aka sai ga ya tsaya kyam, ya tsaya yana lura da abin. Amma mu yawanci kuɗin fetur ne ko kuma kuɗin ƙasashe, so in an mana abin sai mu dinga ganin ai ba wani abu bane, in ma ya lallace gwamnati za ta sake zuwa. To dole gwamnati da iyakar ƙoƙarinta a yi ƙoƙari a canza wa mutane tunani, a faɗakar da mutane, a dinga nuna musu irin wannan abubuwan fanasi ne. In an yi, kai alajuwa ne, dagaciwa ne, malamwa ne, da kai ƙananan ma'aikata da kuma sauran talakawa mai gyaran takalmi ne, mai sai da fetur ne a gefen hanya, mai sai da ruwa ne, mai wankau ne, tele ne, duk wata irin ƙananan sana'o'i da manyan gabaki ɗaya ku ɗauka cewa in gwamnati ta muku wani abu naku ne kuma lura da shi haƙinku ne, bai kamata ku bar abin nan ilallace ba. In ma wani ya zo yana lallatawa, ya kamata a ce kuna da wani kwamiti wanda zai yi masa magana, a haɗa shi da hukuma inda ya dace.
Jamila, kin saurari bayanin da Ahmad Abubakar dakta yi akan yadda za a yi a cimma wannan buri da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa a gaba, kuma ganin cewa ke za ki je wannan taro ke da Mahmud Lalo insha Allah. Wani ƙarin bayani za ki mana musamman akan wannan bayani da ya na gudunmawar da jama'a za su bayar?
Sai wannan bayanin da ya daga ƙarshe na gudunmawa shi ne na 17 a sabon ƙarnin da za su shimfiɗa.
A cikin sabbin muradin da suka samar daga 8 ɗin farko na shekaru 15 da suka gabata.
To shi ne na 17 sun duba sun ga cewa dole idan har za a samu ci gaba sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati da mutane su kansu da masu kamfanonin da kuma ma'aikata masu farar hula da masu taimakawa mutane. Dole sai an zo tare tukunna domin samun cimma buri.
Saboda sakacin da aka yi da harko zaki ga sai a bar gwamnati ta yi ta yi. Gwamnati ta yi, mutane ba sa shigowa.
Kwarai.
Da mutane na shigowa da abin zai ɗore zai ƙarko.
Sosai.
A gaishe ki. Yanzu ga Halima Abdullahi da Hilin da Hedahe.
To kamar dai yadda aka ji mu da kwaɗan salad a wancan makon, to a wannan karan kuma kwaɗan zogale zamu ci. To uwar gida idan kika tanada shi kanshi da faffan zogalenki, to kina buƙatar koren tattasai da tumatir da albasa da ɗan magi da gishiri da barkonon ki gani da ƴar citta. To shi wannan barkono da cittaki zaki haɗa ki dake su, sai ki haɗa su da wannan ƙuliƙulin su ma sai ki dake da ɗan maginki da ɗan gishiri. Nan kuma a gefe guda uwar gida ga gyararre kuma da faffan zogalenki. Shi wannan ƙuliƙulin naki da kika daka da kayan ƙamshi da ɗan maginki da ɗan gishiri, sai ki ɗan kawo ruwa haka ɗan kaɗan sai ki zuba a ciki. Idan suna buƙata ana ɗan zuba sukari kaɗan haka idan suna buƙatar ya yi zaƙi. Idan kuma ba kya buƙatar mai zaƙi, gishirinki da maginki sun ishe ki. Nan kuma a gefe guda dama ga yankakkun tumatir ɗinki da ɗan koren tattasai da ƴar kokumba da albasa, sai ki zuba a cikin wannan ƙuliƙulin naki sai ki juya. Daga nan kuma sai ki ɗauko wannan gyararren zogalen naki da faffe kuma a tsaftace, sai ki zuba shi a ciki sai ki haɗa su ki juya. Amma fa uwar gida, kamar yadda dai kika ji na yi magana cewar in kina buƙata zaki iya amfani da suga, idan kuma ba kya buƙatar wannan suga, wannan ɗan gishiri da maginki da kika zuba a ciki ya wadatar. Sai ki jujjuya, idan kika jujjuya shi sai ki nemo abu sai ki zuba a ciki wanda za a ci a rarraba ma yaran gida da mai gida. Shi dai zogale wani ganye ne da Allah ya bamu masu sinadarai daban-daban a jikinsa, kuma shi kansa zogale yana yin magunguna daban-daban. Da fatan jama'a za mu dinga amfani da ganyen zogale ta hanyar sarrafa shi ta hanyoyi da dama da muke da su. Da fatan uwar gida za a ɗan haɗa wannan kwaɗo domin a ci. Sai in ce a yau na bar Anti Jamila da Anti Halima da wannan kwaɗo na zogale, da fatan za a gwada.
Lai ta lai ta bar mu muna ta haɗiya yawo kan saboda
zogale nake so yanzu haka.
A ina?
Yanzu kika da daga Najeriya ya biki saka ba a kwatakin taho da shi.
To yanzu
ba da ma busar da shi ake ba ka zuna sai a
kin san ko gidan Hajiya Zainab akwai bishiyoyin zogale da yawa. Yanzu dai shi a ke
ga kika kamar je da muka yi
magana da Grace ko ba zogale ba, yi magana da Grace. Yau zaki ci kwaɗan zogale.
To
Grace tana jin ki.
Yawwa kuma zan tuna mata in mun sauka.
To masu saurari abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage.
Da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Daniel Brown da engineer mu Mr. Keith Holmes, ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata, sai gobe haka da izinin Allah.
Matasa aikin mu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne mu dala shashanci an sharri ne tantalo matasa aikin mu ne ba madina ba
yau da gobe murya amurka na kiran kuma ta This program has come to you from the Voice of America, Washington.